Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mitar 102.5. Sai kuma tashocin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da safiya yau wato la'asariyar yau Alhamis 1 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da masu sauran abokan aiki ke farancin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Russia ta ce ta yi gwajin sabbin makaman nukiliya ciki har da wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kashe mata dakaranta hudu a Mali. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya sake yin kira ga 'yan majalisar dokoki da su samar da matakan takaita mallakar bindiga.
Kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wata wasika da aka wallafa na nuni da cewa
sojoji na da labarin yiwuwar hare-hare har ma da konar bakin waki a Maiduguri da Damaturu duk da aka ta janye jami'anta daga garin Dabci inda aka sace mata ba ta samu musu kai tsaye daga rundunar sojojin ba.
Kambatin sace 'yan matan makarantar Dabcin dai, gwamnatin Najeriya ta kafa wani kwamitin jami'an tsaro domin bin diddigin abin da ya faru.
Abin da nake son in jaddada muku a nan shine wannan bincike fa irin na kukob ne, don haka dole a yi aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta jaddada matsayarta game da tsarin kasafin kuɗin wannan shekarar da ake cece ku ce aka yi. Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, Jummai Alhaji ta kawo mana shirin sai bango ya tsage. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, shugaban Russia Vladimir Putin ya ce dakarun ƙasar sun yi gwajin sabbin makaman nukiliya ciki har da wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka, wanda kuma zai iya kaucewa duk wani makarin makami mai linzami. Putin ya bayyana haka ne yayin jawabinsa ga 'yan majalisar dokokin ƙasar kan halin da ƙasa ke ciki yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 18 ga watan Maris. Baya ga wannan nau'in makami mai linzami, shugaba Putin ya ce Rasha ta ƙera wani sabon makami mai linzami wanda zai iya ratsa nahiyoyi da ake wa lakabi da Sarmat, wanda kuma ake tafiyar dogon zango ɗauke da rassa fiye da wanda ƙasar ta ƙera a baya.
Сармат это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие даже перспективные системы ПРО ему не помеха.
Shugaba Putin ya ce Sarmat wani makami ne mai ƙarfin gaske, kuma saboda irin sufofinsa yana da ƙarfin da zai iya zama cikas ga duk wani makarin makami mai linzami. Baya ga batun ƙarfin sojin Rasha, shugaba Putin ya saka wa'adi da zai rage matsalar talauci a ƙasar a wa'adinsa na biyu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kashe dakarunta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya Laraba yayin da motarsu ta taka nakiya a tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta Mali da aka fi sani da MINUSMA ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin Boni da Dunza a yankin da ake kira Mputi. Baya ga waɗanda suka mutu, wasu dakaru hudu sun samu munanan raunuka a cewar rundunar. A ranar 30 ta gabata ne aka kashe wasu dakarun Mali 6 a wannan yanki a wani lamari mai kama da wannan. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce Sakatare Janar Antonio Guterres ya yi alawade da waɗannan hare-hare da aka kai a kan dakarun. Ya kuma ce wannan hari da ya kira a matsayin ragwanci ba zai kashe wa rundunar ta MINUSMA ƙwarin gwiwa ba, a yunƙurin da take yi na ganin mutanen Mali sun samu zaman lafiya da suke muradi. Tun dai a shekarar 2013 aka tura dakarun na Majalisar Dinkin Duniya su 11,000 zuwa Mali domin yakar masu tsatsauran kishin addini da kuma tabbatar da doka da oda. Jakadan Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan rikicin Siriya Stephen de Mistura ya ce majalisar ba za ta taɓa yanke tsammani kan aiwatar da shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 da aka amince a ba a ƙasar Siriya ba. Yayin da yake jawabi a yau Alhamis a Geneva, de Mistura ya ce ya zama dole dakarun gwamnati da na 'yan tawaye su daina cillawa juna makamai, domin a samu ƙofar shiga da kayayyakin agaji ga fararen hula musamman ma a yankin gabashin Guta da ke hannun 'yan tawaye. Mark Lowcock sakatare ne a majalisar a fannin kula da sha'anin ayyukan jin ƙai.
It's impossible to bring a humanitarian convoy in 5 hours. Agencies now have years of experience with this and it can take days.
Yace kusan abu ne mai matukar wuya a kai kayakin agaji cikin sa'o'i 5. Hukumomin da suke da masaniya kan wannan harka sun nuna cewa akan dauki kwana guda kafin a ratsa ta cikin shingayen bincike, duk da cewa bangarorin biyu sun amince da matsayin da aka cimma. A ranar Asabar din ta gabata, kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da bukatar a tsagaita wuta domin a samu kaiwa ga fararen hula a kuma kwashe waɗanda suka jikkata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake kira ga 'yan majalisar dokokin ƙasar da su amince da wasu matakai da za su takaita saurin mallakar bindiga domin a kaucewa harbe-harben da ake yi a makarantu. Wannan kira na zuwa ne makonni biyu bayan da wani dan bindiga ya harbe mutane 17 a wata makaranta da ke jihar Florida. Shugaban Trump ya sake waiwayan wannan batu ne a yau Alhamis a wani sako da ya aike ta shafinsa na Twitter, kwana guda bayan da ya karbi bakuncin 'yan majalisar dokokin inda suka tattauna kan wannan batu. Yayin wannan ganawa, Shugaba Trump ya zargi 'yan majalisar da nuna tsoron kungiyar waɗanda suka mallaki bindiga wacce ke kare muradun mambobinta. Shugaban ya ƙara da cewa zai yi zurfin tunani kan yadda za a ƙara yawan shekarun da ya kamata mutum ya kai kafin ya sayi bindiga, kamar bindigar AR-15 wacce aka kai harin na Florida da ita, inda ya ce zai nemi a ƙara shekarun daga 18 zuwa 21. Dubban 'yan ƙasar Koriya ta Kudu masu ra'ayin mazan jiya sun yi dandazo a Seoul a yau Alhamis domin yin zanga-zangar nuna adawa da haɗa kai da shugaban ƙasar Moon Jae-in ya yi da Koriya ta Arewa a lokacin gasar wasannin Olympics. Suna kuma nuna goyon bayan shugaba Park Geun-hye da aka tsige, wacce mai yiwuwa ta fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 30 saboda zarginta da ake yi kan wata badakala ta cin hanci, lamarin da ya sa ta rasa kujerarta. Masu adawa da shugaban Moon waɗanda akasarinsu suke riƙe da tutar Amurka sun yi tur da haɗa kai da yayi da Koriya ta Arewa, lamarin da suka ce yunkuri ne na daɗaɗawa maƙiya tare da yin zagon ƙasa ga yunkurin da Amurka ke yi na dakatar da Koriya ta Arewan wajen cimma muradinta.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters ta kafe wata takarda da ke nuni da cewa sojoji na sanar da cewa za a iya kai hari a Yobe da Maiduguri, amma ba ta ɗauki matakin da ya kamata ba a garin Dapchi. Ga Nasir Adam El-Hikaya da ƙarin bayani.
Takardar da jaridar yanar gizo ta Sahara ta yada da ke bayyana cewa sojoji na da labarin yiwuwar hare-hare har ma da ƙonar baƙin waƙe a Maiduguri da Damaturu, duk da haka ta janye jami'anta daga garin Dapchi inda aka sace mata ba ta samu musu kai tsaye daga rundunar sojojin ba. Wasiƙar ta Sahara duk da ba ta ambaci garin Dapchi ba, amma ta faɗi hedkwatar Yobe da Maturu da jan hankalin sojoji su riƙa kafa-kafa da motoci ƙirar Gulf a madakatar bincike don gargaɗin harin ya haɗa har ma da 'yan ƙonar baƙin waƙe su 17. Rundunar yaƙi da Boko Haram da ke Maiduguri ta bakin jami'a Intanar labaru kanar Onyemo Inwachukwu ta ce an janye sojojin ne don bukatarsu da ake a lokacin a garin Kanama da ke kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar, kuma an damƙa ragama tsaron Dapchi hannun 'yan sanda kafin aka san, duk da 'yan sandan sun musanta haka.
Troops of Operation Lafiya Dole sustained precursor operations to clear Boko Haram enclaves in the fringes.
Kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram Operation Lafiya Dole, Manja Janar Nicholas Rogers, ya ce kullum sojoji a shirye suke don kare al'umma da gamawa da Boko Haram, da haka ba su kace a lamarin. Kanar Onyema Inwachukwu ya ci gaba da cewa ba wa rundunar na son shiga musa ya ɗora laifi kan juna ba ne, amma suna son su yi bayani ne don tabbatar da gaskiyar lamari da zai zauna a kundin hakika na tarihi. Wasu daga iyayen yaran da aka sace a sakandaren Dapchi sun ce ba sa bukatar tone-tone, amma suna fatar jami'an tsaro za su dage wajen samo yaran. Ga uwar ɗaya daga ɗaliban da aka sace, Malama Harira, ‘yarta kuwa ita ce Sahura.
Ina fata kamar yadda aka ce Baba Buhari yana ta ƙoƙarin a ceto yaran nan, ba mu rena akan abin da yake ba, amma don Allah don Annabi ya ƙara yin iya ƙoƙarinsa, saboda muna cikin damuwa mai tsanani ga jinya ga har ma akwai wanda suka riga mu gidan gaskiya a sanadiyan wannan ɓacin rai ɗin. Ni ma ina nan ina ta kokuwa da zuciyata da kuma bani haƙuri da jama'a suke yi, saboda haka ya ƙara ƙoƙari. Sojojin Najeriya su ma ba mu rena akan abin da suke yi ba, su ƙara ƙoƙari har Allah Ubangiji ya sa a gano inda yaran nan suke, Allah ya sa a samu su cikin gaggawa.
Sunana Adam Muhammad, ya ta guda ɗaya ce a ciki. Sunanta Maryam Adam Muhammad. Mu dai bukatar mu gwamnatin tarayya ta ji kukan mu ta tausaya mana ta bi kadun waɗannan ƴaƴan mu ta yi azama ta taimaka mana ta da dawo mana da yaran mu wannan shine damuwar ba wata kungiya ba
kamar yadda aka sace matan Chibok a 2014 shekara ɗaya kafin babban zabe hakan ya zama siyasa dan zargin halin ko in kula na tsohuwar gwamnatin Jonathan wannan karo ma shekara ɗaya kafin zabe da aka sace matan Dabci ana nuna damuwa ga yadda ake samun labarai masu cin karo da juna da ko musayar azalaifi tsakanin jami'an tsaro Nasura da Meli kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata.
To a gaida Nasiru, domin sanin abin da ya faru da kuma hanyar da za a magance sake faruwar irin wannan lamari na garin Dabci. Gwamnatin Najeriya ta kafa wani kwamitin jami'an tsaro da zai bincike lamarin. Ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani.
To confirm the presence, composition, scale and disposition of security emplaced in Dabci.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan. Major General Babaka Namanguno yayin da ke kaddamar da ƴan kwamitin binciken kwakwaf kan yadda aka sace ɗaliban sakandaren Dabci a jihar Yobe. Za ku duba yadda ainihin tsarin tsaro yake a garin Dabci da ma a makarantar sakandaren ƴan matan kafin a sace su. Ku asase yadda tsarin na'urorin sadarwa suke aiki a garin Dabci. Ku binciki yadda aka sace waɗannan ɗalibai. Takamaiman ɗalibai nawa ne aka sace? Ganin akwai rahotanni masu cin karo da juna dangane da hakan. Ku kuma zayyana yadda za a ceto ƴan matan nan a duk inda suke a duniya. Abin da nake son in jaddada muku a nan shine, wannan bincike fa irin na kwakwaf ne. A don haka dole a yi aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata.
This investigation has to be done with all the seriousness it deserves.
Malam Kabiru Adamu kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya.
Akwai ɗan matsala kan nadin da misali abinda Bature ke ce ma Commission of Inquiry aka faɗaɗa shi aka sa matsana tsaro masu zaman kansu waɗanda kasa an san da zan yadda duniya ba su da ɓangaranci ba su da siyasa a cikin su kuma ƴan jaridu irin masu zaman kansu wanda ƴan kasa an yadda da su kaga wannan ya zama Commission of Inquiry wanda za a bincike babu sani babu sabo
wannan committee dai na karkashin jagorancin wani babban hafsa a rundunar sojojin ruwan Najeriya Rear Admiral Victor Adedipe Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta.
To a gaida Hassan Mai na kaina. To daga Najeriya kuma za mu tsallaka ƙasar Niger inda gwamnati ta sake jaddada matsayinta game da tsarin kasafin kuɗin shekarar nan ta 2018 wadda ta ce aiki da shi ba gudu ba ja da baya duk wanda irin suka da harajin ke sha daga ƙungiyoyin fararen hula. Waɗanda suka lashe takobin ci gaba da zanga-zanga har sai an soke sabbin harajin da suka jefa talaka cikin kunci. Wakilin murya Amurka a Yamai Sallamu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin wata ganawa da jakadu da wakilan kungiyoyi masu hannu da shuni ne ministan kuɗin ƙasar Nijar Hasu Masaudu ya sake nanata matsayin gwamnatin ƙasar a game da cece kucen da ke tattare da dokar harajin 2018 wanda kuma ake ganin tamkar mai da martani ne a kaikaice ga kungiyoyin fafutukar da ke zanga-zangar kin yarda da wannan dokar haraji.
Nous ne pouvons pas continuer au niveau budgétaire à ne compter que sur l'appui budgétaire, sur l'aide budgétaire. Tous ces marchés que vous voyez, Katako, etc., toute cette activité-là n'était pas du tout fiscalisée.
Yana mai cewa ba za mu dogara da kasashen waje ba don samun kuɗaɗen tafiyar da ayyukan ci gaban ƙasa. Dole ne mu dage da karɓar haraji daga wurin ƴan ƙasa. A ɗauki misalin fannoni irin su kasuwar ƴan gwangwan da ake kira Katako, shin ya dace a ƙi karɓar haraji daga hannun masu irin waɗannan sana'o'i? To ku ji da kyau, ko a ƙara kuɗaɗen haraji ko kar a ƙara. Zanga-zangar da ke faruwa a yanzu haka abu ne da aka tsara ta kanas.
Ceux qui sont pas d'accord, qu'il y ait ou pas loi de finance serait dans la rue.
Tun da kungiyoyin da ke adawa da tsarin kasafin na 2018 suka fara mai da martani akan waɗannan kalamai na ministan kuɗin ƙasar Niger. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzuka shine shugaban kungiyar MPCR.
Shi anan dimin da yake suna da wani matsayin da zai iya sa duk abin da suke so haka za a yi. To ina tausaya mishi. Zan faɗa maka abu guda. Babu zancen sha da baya da yake cewa muwa wakilan wani bane. Yoshi a matsayin shi na ministan wakili ne? Na wane ne? Wakilin wane ne? Shi washe kana yi ka ne? shekara yake ne a yau din ana ya ce an huda shi kawai shikenan kuma duniya ta cika ba wannan kokowa da ka gani ake rana yi kokowa ce insha Allah za ta ci galba
masana tarihin siyasar Niger sun bayyana tsarin kasafin 2018 a matsayin mafi haddasa tayar da jijiyoyin wuya tsakanin hukumomi da talakawan kasar daga lokacin samun yancin kai kawo yau a sakamakon wasu sabbin matakan da gwamnatin ta bullo da su da zummar samar da kudaden shiga ta hanyar haraji da nufin cike abinda ta kira gibin da faduwar rashin albarkatun karkashin kasa ta haddasa sai dai jami'an fafutuka na kallon wannan a matsayin wasu kalamai irin na yaudar siyasa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Sule Mummuni Barma to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogon mana cewa karfe 10:15 na safe ga shirin mana gaba
Masu sauraron sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci Har yanzu muna tare da gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Masare. Amma kun ji gwamna bai samu damar amsa tambayar da Comrade Kabir Shehu ɗan ɗaki yayi akan goyen bayan da ake baiwa shugaba Muhammadu Buhari ba lokaci ya kure. A saboda haka ga mai gima gwamna nan da amsa.
Maganan shi shugaba Muhammadu Buhari wato irin abin nan ne da yake cewa mai zuma baya tallo sai dai mai madiyayi domin shi an jaraba shi yayi shugaban kasan nan na soja yayi gwamna a lokacin jihohin da yake guda shida da wadda tsohon North East ya rike ainihin minista na mai wanda kuma shi ba sa mai sirija ko guda daya ba sannan yazo rike kudin matata abin nan shi magana ne shi mutane sun amince da shi saboda kan gaskiya da ya tsaya kuma ko da lokaci Muhammadu Buhari ya tsaya a zabe to ina da yakinin tabbas zai ci hatta wa'anda ma ake ganin ba goyon bayan shi suke ba sun gama zagayen su sun yi sabi a kasar sun ce in yanzu aka je hukura a shi zai ci so mutane suna bin Muhammadu Buhari ne saboda kyakkyawan halayen shi wanda mu da muke tare da shi muke son mu ma Allah shi ba mu daman mai koyi ko da kamannin da irin nashin ne
to mai girma kafin mu je ga mai tambaya na gaba batun ilimin nan a jihar Kaduna an samu matsala akan cewa malaman da ba su cancanta ba su suke koyar da yaran nan a Katsina akwai wannan matsalan in akwai ya kuka tunkari batun
kahin tun lokacin da muke campaign na samu wani report wanda some development partners a Nigeria suka hadu da wani consultancy unit na ainihin Federal University dake Kwagulada yanzu haka ina da report din wanda so gwada cikin jihohin da aka je aka yi sabe na quality da quantity na both malamai da yawan su da azuzuwa to misalin da suka bamu a jihar Katsina sun yi wa wani malamin aji hudu jarabawa akan turanci da Hausa wanda yake shine malamin da yake tura koya wa'annan to sai aka same shi kanshi bai ce jarabawa ba shi kanshi malamin da aka mai jarabawa da za a yi wa dan aji hudu shi bai ce ta ba kuma ni kaina lokacin da nake zagaye makarantu da sassahe na samu wannan malamin da ya tambaya yaran ba sani ba shi bai sani ba to da muka ga haka abinda muka gani to tunda abin nan mafi yawan malaman nan suna da mafi karancin ilimin da yake bukata a koyarwa suna da yayi da NCE din nan wa'ansu ma suna da ainihin degree ne a education wa'ansu kuma suna da diploma ne in education to sai muka ga cewa mafi hanyar sauki ita ce su mu hito da tsare-tsare wanda yake za su rika yin abin da ake cewa refresher course kuma a wayan musu kai da yadda ake koyarwa da sha'anin koyarwa na zamani domin abin da muka lura da shi malamai babu courses babu promotion babu ko babu wani abin da za a ke cewa incentive wanda zai sa malami ya maida hankali. To ita hukuma ba ta maida hankali kan makarantun ba, saboda shi ma malami bai maida hankali a kai ba, saboda iyaye kuma ba su maida hankali a kai ba. So wani abu ne aka tattara aka watsas. So a jihar Katsina mun ga cewa ko ka ce wannan malaman su wanda zaka dauko ma irin su ne. So maganin abin shine mun yi taro da ainihin duk directors din Ministry of Education su 294 da sauran waɗanda suke da hannu da shuni kuma waɗanda suka ba aiki na ainihin retraining din su malaman makarantu ya ci alfanu a wurin mu da mu ce mu kori mu kowa mu kawo ansu kuma abin da muke yake na yanzu.
To Allah ya sa a dace. Me tambaya na gaba? Bismillah ko
assalamu alaikum. Kiyana Umar Suleiman Kilinwa da shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiya masu buƙata ta musamman na Katsina. Tambaya ta da mai girma ko shine cewa maganar rehabilitation da ake mamu bangaren da kasan su, sannan tambaya ta biyu maganar hana barata-barata da ake so a yi wani tanadi ne ita wannan shine girma gwamna wanda jihar nan ke bamu. Sannan tambaya ta uku shine ga girma gwamna cewa mu na kasar sunan masu bukata musamman da muke zuwa muna ta ilimi wani tanadi ne ita gwamnati mun ke mamu akan in mun fitar da takardunmu akan wannan ilimi.
To Malam Umar, na farko dai mun samu matsala biyu akan rehabilitation board wadda mun yi maganinta, wato doka biyu aka samu kowace tana karo da juna akan batun maganar rehabilitation board. Amma yanzu shi kwamishinan shari'a da majalisa sun tsaya kan guda ita aka gyara, ita ce wadda za a aiki da ita za kuma a yi rehabilitation board. Sannan bayan an yi rehabilitation board akwai issue na rehabilitation centers inda za a koya mutane sana'a. Kuma mun fara da akwai gine-gine da muka samu tsohuwar gwamnati ta yi na koya sana'a a funtuwa da daura. Yanzu haka mun gama sa kayan aiki kap a na daura. Yanzu wanda za mu sa kayan aiki kap a cikin shi na funtuwa wanda za a ɗauki mutane. Batun magana kuma su na kasassu yanzu haka akwai wani musamman da muka ɗauke shi a matsayin mai ba gwamnati shawara wanda ya fara da makarantar kurame ta malumfashi kuma zai zo ta Katsina. Wato muna son mu tabbatar da su kanshi ilimin su mun kawo shi daidai yadda za su iya wato gogawa da kowane irin na kasassu ko kuma masu bukata ta musamman a ko'ina a cikin Najeriya. Kahin ka hana bara to sai ka yi maganin baras, domin maganin baras shi ya kamata ya fara zuwa kahin ka hana baras. Maganin bara din shi ne kuma wannan kurun koya sana'an a ɗauki mutane a koya masa sana'a, kuma kamar yadda muke yanzu in an koya maka sana'a to za mu baka abin da za ka fara sana'a. To muna ganin haka haka zai magani. Sannan kuma ilimin nan idan aka bada shi na addini da na musulunci da na boko to duk zai maganin magana bara, saboda cika ba wanda ya yarda da bara sai in ta zama tilas. To abinda waɗanda ta zama wa tilas din shine muke kokarin a yi maganin yadda za a ainihin in ma ba a hana abin gabaki ɗaya bai kasance an kawo shi wani labur din da yake ba za ka ce ka je gari ka ga duk mutane na bara ba. Domin yanzu baras ta zamanto ba masu larura kawai ke yinta ba, hawa an su mutane musamman yara ƙanana da suke zuwa baikon suna makaranta ko suna wurin koyon sana'a ya kasance suna zuwa wurin bara, kuma su ba su ma da wani dalilin baras, domin ba wani wato challenge suke da shi na rayuwarsu ba.
Abinda ya sawaka kenan a wannan makon, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga kan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma su ra'ayoyi ke rubuto mana ta hanyar email.
Sakon farko yace assalamu alaikum muryar Amurka. Ku bani dama in kira ga gwamnonin Najeriya baki daya. Ya kamata su yi dubi tun lokacin da suka hauka ragar mulki wato zuwa yanzu. Me suka yi wa al'ummar jihohin su? Shin sun cika alƙawuran da suka dauka? Shin rayuwar talaka ta inganta ne? Waɗannan tambayoyi ya kamata gwamnonin Najeriya za su fara yi wa kansu domin masu iya magana sun ce don tuwon gobe ake wanke tukunya. Zabe dai na nan tafi. Sako daga Yusuf M Ramadan mai Gombawa. Sai kuma sako na gaba yace kaico mu dai katsina wa sai dai mu ce wata miyar sai a makwabta duba da gazawar gwamnatin APC ta Aminu Masari wajen kai jama'a ta dimmin tsira rayuwa kullun gwammajiya da yau daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa tabbas sace matar ma'aikacin VOA Hausa da dansa da wasu mugayen barayi suka yi wallahi abin takeici ne kwarai da gaske sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa hakika kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro da sace-sacen ƴan matan sakandaren Dabci su 110 da na sakandaren Chibok Samson bai zo mana da mamaki ba ganin cewa babu diyan gwamnoni a ciki da sauran diyan manyan ƴan siyasa a ciki talakawa ne kawai ke shan wahala da fatar Allah ya kawo mana mafita sako daga Salihu Isa Fana da Hakila na Allofana da Hamza Galadima birnin Kebbi sako na gaba yace ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin an ceto waɗannan ƴan mata na garin Dabci domin irin haka da aka yi wa ƴan matan sakandaren garin Chibok wannan na daga cikin abin da ya da kimar gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Jonathan a idanun duniya daga Muhammad Salihu Kauran na Moda sai kuma sako na karshe yace fata na gari Lamiri VOA batun da magarin Sabuwa ya girgiza mazauna garin baki daya domin an ce gidaje dake bakin hanya duk za a rusa su sako daga Musa Hadarin Asuba da magaram
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice.
To a yau Alhamis shugaban Russia Vladimir Putin ya ce dakarun ƙasar sun yi gwajin sabbin makaman nukiliya ciki har da wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka wanda kuma zai iya kaucewa duk wani makarin makami mai linzami. Putin ya bayyana hakan ne yayin jawabinsa ga majalisar dokokin kasar kan halin da kasa ke ciki yayin da kasa ke shirin gudanar da zabe a ranar 18 ga watan nan na Maris. Baya ga wannan nau'in makami mai linzami, shugaba Putin ya ce Russia ta kera wani sabon makami mai linzami wanda zai iya ratsa nahiyoyi da ake wa lakabi da Sarmat. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kashe dakarunta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya Laraba yayin da motar su ta kanakiya a tsakiyar kasar Mali. Rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar Mali da ake kira MINUSMA ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin Boni da Dunza a yankin da ake kira Umti. Baya ga waɗannan da suka mutu wasu dakarun hudu sun samu munanan raunuka a cewar rundunar. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Siriya Stephen de Mistura ya ce majalisar ba za ta taɓa yanke tsammani kan aiwatar da shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 da aka amince da shi ba a ƙasar Siriya. Yayin da yake jawabi a yau Alhamis a Geneva, da Mistura ya ce ya zama dole dakarun gwamnati da na 'yan tawaye su daina cilla wa juna makamai domin a samu ƙofar shiga da kayayyakin agaji ga fararen hula musamman ma a yankin gabashin Guta da ke hannun 'yan tawaye. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake kira ga 'yan majalisar dokokin Amurkan da su amince da wasu matakai da za su taƙaita saurin mallakar bindiga domin a kauce wa harbe-harben da ake yi a makarantu.
To madalla, kafin mai salama muna mika sakon ban gajiyar ta murna ga Kabir Hashim da aka fi sani da Aro da amaryarsa na Sai Bala Usman murnar dauren aurensa da aka yi. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya daye ba. Masu sauraron mu ana miki kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amaryar Muhammad Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta da shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyonku domin Hafsat da Safinatu na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.